Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu haron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya haka kuma ana iya samu alpha radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Masu na'uran kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 16 ga watan Mayu na shekarar 2018. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Ibrahim a ba mu kanun labarin.
Afirka ta kudu ta janye jakadanta daga kasar Isra'ila jiya Talata bayan da sojojin Isra'ila suka kashe 60 daga cikin Falistinawa wanda ke zanga-zanga kan buɗe ofishin jakadancin Amurka a birnin Kudus. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta faɗi jiya Talata cewa kasar Isra'ila ta yi takatsantsan yayin da take mai da martani kan zanga-zangar da Falistinawa ke yi. Sannan Koriya ta Arewa ta soke muhimmiyar tattaunawar da ta shirye yi yau Laraba da Koriya ta Kudu.
To madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa a Jamhuriyar Niger Majalisar Koli ta addinin Islama ta bada sanarwar ganin watan azumin watan Ramadana hadda ma nan California a Amurka.
An samu ganin wata na Ramadan cikin jihohi kamar haka. An gani shi a wani gari wanda aka ce ma Tombo Kware, garin nan yana cikin jihar Dosu. Haka nan kuma an gani shi wani gari wanda aka ce ma Kabalewa.
A Najeriya kuma jama'ar Ugia a karamar hukumar Toto jihar Nasarawa sun buƙaci gwamnati ta kawo musu dauki ne.
Rokonmu na farko shine ga shi gwamna namu ne ni jihar Nasarawa ya shiga Ugia. Sojoji suna can Toto yanzu haka, suna umasha suna Sofio Ugia, wanda ya zamanto da cewa shine inda basoshi suke ko soja daya babu.
Ha kuma za mu saki koma Jamhuriyar Niger din domin jin yadda jami'in siyasa da wasu kungiyoyi suka kulla kawance domin ceto demokradiya a cewar su. Sai sahabu Imam Aliyu da zai shigo da shirinsa na demokradiya yau, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Afirka ta Kudu ta janye jakadanta daga kasar Isra'ila jiya Talata bayan da sojojin Isra'ila suka kashe 60 daga cikin Falistinawa wanda ke zanga-zanga kan daga ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus da ake takaddama a kai. Sashen harkokin cuɗanyar ƙasa-da-ƙasa da haɗin kai na Afirka ta Kudun ya yi Allah wadai da matakin da sojojin Isra'ila suka ɗauka game da Falistinawa wanda ke zanga-zanga a Gaza, da cewa waɗanda abin ya ritsa da su na zanga-zangar lumana ne kan takallar da Amurka ta yi ta wajen ƙaddamar da ofishin jakadancinta a birnin Kudus. Wannan tashin hankalin a cewar wannan ma'aikatar ya sa Afirka ta Kudu ta gaggauta janye jakadanta daga Tel Aviv, inda akasarin ofishin jakadancin ƙasashe da suke Isra'ila suke. Wannan mataki da ƙasar Afirka ta Kudu ta ɗauka ya daɗaɗa ma wasu mutane su wajen 100 da ke zanga-zanga a jiya Talata a harabar ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Johannesburg. Masu zanga-zangar, waɗanda yawancin su ke saye da riguna masu ɗauke da saƙonnin da ke cewa a 'yantar da Falasɗinu, da kuma wanda ke cewa a tsaida manufofin wariya na Isra'ila, sun haɗa ma har da wata 'yar ƙungiyar mutanen da ke kiran kansu Yahudawan Afirka ta Kudu 'yan rajin 'yantar da Falasɗinu. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗi jiya Talata cewa ƙasar Isra'ila ta yi takatsantsan yayin da take mai da martani a mummunar ɗauki ba daɗin da ta yi da Falasɗinawa a kan iyakar Gaza. Sannan ta zargi ƙungiyar gwagwarmaya ta Hamas mai mulkin Gaza da tayar da fitinar. Haley ta yi watsi da alaƙanta tashin hankalin da ake yi da buɗe ofishin jakadancinta da Amurka ta yi a birnin Kudus ranar Litini. Shi kuwa babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan tattaunawar zaman lafiya a gaba ta tsakiya Nikolai Medvedev, yayin da yake magana da mambobin kwamitin daga birnin Kudus, ya ce babu dalilin kashe-kashen. ya ce shin wa zai iya furta kalamin da zai iya sanyaya zuciyar matar da aka kashe wada? Wa zai iya? Shugabannin kasashen Laraba ma sun yi Allah wadai da matakin na Amurka, ta yadda Prime Minister Lebanon Sa'ad Hariri ya kira matakin tsokana. Shi kuma ministan harkokin wajen Iran Muhammad Jabal Zarif ya bayyana Litini din da ranar wani babban abu na Asha. Kasar Saudiya ma ta ce ta yi tur da kakkausan harshe da harbi Falasɗinawa da Isra'ila ta yi a Gaza, sannan ita ma ba ta amince da buɗe ofishin jakadanci da Amurka ta yi a birnin Kudus ba. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi yayin wata ziyara a birnin London cewa canza ma ofishin jakadancin wuri abin takaici ne. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta soke muhimmiyar tattaunawar da ta shirya yi yau Laraba da Koriya ta Kudu, sannan ta ce ya rige ga Amurka ta kula da makomar ganawar da za a yi tsakanin shugaba Kim Jong-un da kuma shugaba Donald Trump saboda atisayen haɗin gwiwa na soji tsakanin Koriya ta Kudu da Amurka. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa ya ce atisayen mai lakabin Max Taunder ba wani abu ne illa koyon dabarun mamaye Koriya ta Arewa da kuma takala, duk kuwa da irin ci gaban da aka samu a cuɗanyar Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu. Fadar shugaban Amurka ta White House dai ba ta yi wata ƙwaƙwarar magana ba, illa kawai cewa da ta yi za a ci gaba da tattaunawa da ƙawayen Amurka. Yan majalisar dokokin Rasha jiya Talata da gagarumin rinjaye suka amince bayan karatu na farko da dokar ƙaƙaba takunkumin ramuwar gayya kan Amurka da wasu ƙasashen yammacin duniya saboda wasu takunkuman da Amurka ta ƙaƙaba ma wasu manyan kamfanonin Rasha da manyan 'yan kasuwar Rashar. Wani ɓangare na dokar zai baiwa fadar shugaban ƙasar Rasha ikon ƙaƙaba takunkumin ramuwar gayya ta kowace hanya. Wani sashin dokar kuma ya haramta aiki da takunkuman da Amurka ta ƙaƙaba ma Rasha ko kuma bayar da wani bayani ko shawara kan yadda za a hukunta wanda bai aiki da takunkumin ba. Hukuncin kin hulɗar kasuwanci da waɗannan attajiran Rasha da kuma kamfanonin da Amurka ta ƙaƙaba musu takunkumi zai haɗa da ɗaurin shekaru huɗu. China ta yi tayin ɗaukar nauyin wata sabuwar tattaunawa tsakanin Pakistan da Afghanistan da ita kanta China zuwa ƙarshen wannan watan, saboda ta ci gaba da ƙoƙarin da take yi a diflomasiyance na sasanta ƙasashen maƙwabtan juna. Jakadan China a Pakistan Yao Jiang ya gaya wani taron wakilan gwamnatoci waɗanda ba a yi wato waɗanda ke taron wanda ba a kumance ba da kuma wasu ƙwararru daga ƙasashen uku a birnin Islamabad jiya Talata cewa tun a shekara ta 2015 China ta fara tunanin yin hakan.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka. To yayin da aka ga wata a nan Amurka a jihar California kuma sauran sassan duniya suke dakon ganin watan, a jamhuriyar Nijar ma shugaban majalisar koli ta addinin Islama Muhammad Agmin Muhammad Shafiu shi ma ya ce an ga wata a Nijar din, kuma yau Talata sun fara azumi. Ga bayanin da ya yi a cikin rahoton Haruna Maman Bako.
Majalisa ta Musulunci ta Nijar tana shaida ma musulmin Nijar cewa an samu ganin wata na Ramadan cikin jihohi kamar haka. An gane shi a wani gari wanda aka ce ma Tombo Kware, garin nan yana cikin jihar Dosu. Haka nan kuma an gane shi wani gari wanda aka ce ma Kabalewa. Kabalewa tana cikin department din Ingimi cikin jihar Difa. Saboda wannan labarai da suka zo mana, innan ya tabbata 16 ga watan Mai wanda ya daidai da farkon watan azumi na shekara ta 2440 ba da kenan ya tabbatar Laraba za a fara azumi a nan Niger.
Shi
shima fara ministan kasar cewa da Brigitte Raffini ya yi jawabi a madadin hukumomin kasar ta jamhuriyar Niger game da ganin jinjirin watan azumin Ramadan na bana.
Mes chers compatriotes, comme il est de coutume,
kamar yadda kuka sani an ga jinjirin watan azumin Ramadan a waɗansu wurare na wannan kasar. Kenan al'ummar jamhuriyar Niger da iyawar Allah mai girma za ta soma azumin Ramadana na wata guda. Hukumomin kasar da ma hukumar ta koli ta majalisar addinin Islama sun yi kira ga al'ummar musulmi ta Niger da su yi addu'o'i domin samun zaman lafiya, kwanciyar hankali da ni'ima a cikin kasar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A can jihar Nasarawa ko jama'ar Uji ne a cikin karamar hukumar Toto dake jihar Nasarawa suka buƙaci gwamnati ta kawo musu doki domin gujewa ci gaba da rikicin dake laƙume rayukan jama'ar su. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Al'umman yankin Uja dake karamar hukumar Toto a jihar Nasarawa sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta jiha da su ziyarci yankin don kawo ƙarshen kashe-kashen dake aukuwa tsakanin ƙabilun Ibira da Basa. Tun da watan jiya ne al'ummomin yankin na Uja da Kewaye suka samu kansu a cikin wani rikici da ya fantsamo daga jihar Kogi zuwa jihar Nasarawa, inda aka samu asarar rayuka da dama yayin da mutane da dama suka kauracewa matsugunansu. A cewar Malam Dan Sabo Friday, wanda ke magana da yawun kabilar Basa, har yanzu ana kisan mutane kuma babu jami'an tsaro a yankin.
Gawakin da mun riga mun ga yanzu 31, akwai wayan su da yawa yanzu na haka wanda ba mu san inda suke ba. Rokonmu na farko shine ga shi gwamna namu ne jihar Nasarawa ya shiga Uja. Sojoji suna can Toto yanzu haka, suna umasha suna Sofio. Uja wanda ya zamanto da cewa shine inda basoshi suke, ko soja daya babu, muna rokonsa ya kafa komiti wanda zai kumshi basoshi da Ibira a je a nemi sulhu. Sa'annan wayanda an riga wanda an koko na gidajen su wanda suna kauyu su riga sun bar gidaje, a nemi musu koda camp ne za a yi tukunna. Wannan ba yaki addini bane, duk wanda ya ce wai yaki addini ne kariya ne.
Sunana Ja'far Muhammad, mu al'umman Basa na bamu da sarauta, duk inda za a yi hankuri a bamu sarautar mu saboda mu ba mu samu wanda zai wuce mu in za a yi wani shawara a jiha.
Shi ko gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura yace suna sane da abin da ke faruwa a yankin, don haka ma suka tura jami'an tsaro.
To rigimar da aka zo aka yi a Kogi kamar wata ɗaya kenan, to rigimar ya haɗu tsakanin Igbira ne kuma da Basa. To sai al'umman kabilan Basa wanda suke gudowa daga Kogi suna shigowa Nasarawa suna tafiya wurin ƴan uwansu, haka kuma wanda na Igbira su ma suna tafiya wurin ƴan uwansu. Sai wannan ya tada habo ya fama miƙin abin da ya faru tun shekaru kaman 18 baya. Sai dai abin da ke faruwa sarika nauke ake jin kadan sai ka ji waɗansu an sace su, ko kuma bayan kwana biyu a cinna ma wani gida wuta, ko kuma sassaro ƴansu. Tunda mun fahimci haka, mun sa jami'an tsaro suka mamaye ƙasan baki daya, yanda duk wanda aka kama shi da wani irin makami ko da adda ne, to sai an tabbatar da bai ma wani rotsi ko kuma ya halaka wani ba. In Allah da sati mai zuwa ina nan tafe wurin tafiya wurin in samu al'umman Ibira da Basu duka musu nasiya musu gargadi, kuma mu nuna musu irin abubuwan da gwamnati ke yi wurin tabbatar da zaman lafiya. Na imani idan muka haka, in Allah ya yarda, za a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya.
Gwamnan jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa, Najeriya.
Idan muka sake komawa a jamhuriyar Nijar ku, wannan karan wasu jami'an siyasa ne da kungiyoyi suka kulla kawance domin ceto demokradiya, in ji su. Ga Sulaimanu Barma da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Declaration de création du Front démocratique et républicain FDR.
Da wannan sanarwar haɗin gwiwa ne jam'iyyar hamayya na gungun FRDDR da na haɗakar fuwa da na ƴan ba ruwanmu suka jaddada kafa ƙawancen FDR wanda ya ƙunshi jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin hararen hular cadre de concertation et d'action citoyenne a ci gaba da neman hanyoyin ceto demokradiyya daga barazanar da take fuskanta a nan Niger. Malam Aminu Isiya Usa ne a jam'iyyar Model Lumana Madigar Kauncin Adawa na FRDDR.
Yake irin wannan dictature kamar ikon kamar karabeyi a wace san hada kai dan ƴan ƙasa ne masu risaya sun ka hadu sun ka kirkiro wannan kawance dan su tacce talakawa sai mu hatar gurin da wannan kawance yasa Allah cika mishi gurin shi
ba ganin wasu ƴan ƙasa za su ce ai ƴan adawa sun gaza shi yasa suka kira kungiyoyin fararen kula da sauran jama'a su zo su kama
a'a babu zancen gaza cikin Malam Sulaimana saboda yaki da masai da taro mutum guda bai yaki ba zancen gaza ne ba duk yakin da mun ka taba yi irin wannan lokacin bare mun yi shi kasar karkashin kawance da aka ce ma FRDD shi Muhammadu Isu shine kawance shugaban kawance ina ya sani akwai kayan warhulla akwai ƴan siyasa akwai ƴan sandika mun yi shi ga lokacin da tanzi zai so ta zarce mun yi shi sai FDR Muhammadu Isu cikin shina chef de file de l'opposition kin ba saba abu ne ba
kungiyoyin hararen kular da ke adawa da dokar harajin 2018 waɗanda a baya-bayan nan suka matsawa gwamnatin Niger lamba domin ta soke wasu sabbin harajin da suke zargi da haddasa tsadar rayuwa na kallon wannan sabuwar tafiya ta kawancin FDR tamkar faduwa ce ta zo daidai da zama kamar yadda za a ji daga bakin gamace Muhammadu na Senko taxi
ya kamata dukkan ƙasa su tashi kokuwa dan mu ceto haƙin ƙasa da haƙin ƴan ƙasa saboda kowa ya san yanzu ba mu cikin demokrasiya
ƴan adawa sun gaza ne kamar karfin su ya kare shi yasa ku ƴan farko kula ku zo ku agaza
a'a ba mun zo mu agaza ne an zo ne a gama ƙarhi da ƙarhi dan ai kokuwa dan saboda wani na kokuwa na haka wurin na kukuwa na haka ba daidai bane alhali ko buri guda ne ake matsayi duka Niger ce muke matsa miki
wannan shine karo na hudu da jam'iyyin adawa ke kafa kawance da zummar kalubalantar gwamnatin PNDS tarayya daga lokacin da shugaba Isu Muhammadu ya dare kan karagar mulkin kasa kawo yau kuma a cewar makardabansa kullu kawance ba zai kawar da su daga mulki ba saboda yadda talakawa ke nuna gamsuwa da aikin ci gaban da gwamnatin Renaissance ta kaddamar sai dai sabon kawancen da cewa a wannan karon sai ya ga abinda ya ture wa buzu na ɗi Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu agogo ce karfe 1 na tsakar dare ne da minti 17 ga kuma shirinmu na gaba
Demokradiya a yau Cikin shirin majalisun tarayyar Najeriya suna aiki da lauyoyi gabanin su dauki mataki abinda zamu duba kenan cikin shirin a yau Yamma sauraron mu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya Bayan jinkiri na kusan watanni 6 daga karshe sai ta yi yau Laraba majalisar dattijan Najeriya da ta wakile za su amince da kasafin kuɗi na wannan shekara Shugaban kwamitin yada labarai a majalisar dattijan Najeriya Senator Sabi Abdullahi Aliyu shine ya tabbatar mana da haka. Ya zalefin jinkirin kan bangaren zatarwa domin gazawar jami'an ta su bayyana kan lokaci domin yi musu bayani kan kasafin kuɗin bara da kuma na bana. Da muka koma kan ayyukan majalisar na tambaye shi ko dakatar da ƴan majalisa da suke yana kan ka'ida.
To kai tambaya ko ana fahimta daidai ne. Lalle tabbas ana fahimta daidai ne. Majalisa ta hukunta kanta da kanta. Wannan kuma ba sabon tsari bane saboda me a kowane tarayya na mutane ko bisa kan sana'a ko zamantakewa dole za a yi maganar da'a kuma a matsayin tabbatar da da'a kundin kasa constitution ta Najeriya dama ta ce mu ne za mu gabatar da al'amarin mu da kanmu da haka
amma kada amma kada
ya wanda ke neman
amma kada ya sa kada ya saba tsarin mulki ko
a kai mini tambaya bari in gama bada bayani na
to
tambayar da kai mini nake baka bayani kuma bisa kundin kasa abinda wannan dokar ta faɗa mu ne zamu tabbatar mu aminta ko mu amince da yanda zamu tabbatar da ayyukan mu bisa ni bisa tabbatar da cewa ita zauren majalisa ta tsaya da darajarta ta samu kimanta ba tare da wani ya zo ya dauki abubuwa ko yayi abubuwa wanda zai kawo ma ita wannan watan majalisar kaskanci ba. To saboda haka wannan magana ne kuma da yake tana kotu an ba da shari'a a bisa bayanin da na samu yau din nan. Tabbas an gaya mini cewa majalisa ta ɗaukaka ƙara bisa kan abin da aka hukunta. Amma tunda mu masu bin ka'ida ne kuma masu bin ɗa'a ba masu ɗa'a ne muna bin doka. Bisa abin da lauyoyi suka faɗa shi wanda aka ce ya koma zai koma har idan sai doka ta faɗi wani abu ba. Muka saki wannan press release akan haka.
Wannan kana maganan Umu Agege, Senator Umu Agege kenan kake magana ko kuma dai kana maganan Aliyu Ndume?
Nan magana Aliyu Ndume ai wannan ta riga ta wuce.
Senator Sabi.
Ta riga ta wuce.
Senator Sabi tambayar da zan maka anan game da shi Umu Agege. Kuna nufin cewa in kun yi abu ba wani ba dole ne kawai sai abin da kuka faɗan nan shine tabbata zai yi aiki mutum ba zai samu sabanin ra'ayi da abin da matsayi da majalisa ta dauka ba?
Ba haka bane. Maganan ba haka yake ba.
To
wannan al'amarin ba haka yake ba.
To
kowane dan majalisa yana da iki. Ina zuwa mana. Ina zuwa. Kowane majalisa dan majalisa yana da iki. Ya bayyana ra'ayinsa kuma ba mu taba hana wani ya bayyana ra'ayinsa ba.
Sai Aliyu Ndume.
Amma abu ɗaya ne. Wannan abin da ya kawo haka ana cikin wani al'amarin ya tashi ya yi nadama ya ce majalisa ta yi haƙuri. Saboda ya yi ƙarya a bisa kan majalisa. Ya ce kaza kuma ba haka ba ne. Tunda ya yi ni na san a wannan lokacin majalisa ta amince da bayaninsa. Kuma aka ce kwamitin da ta je ta yi aiki tunda ta riga ta fara ta gama aiki ta dawo da shi alal bashi a aje wannan magana da ya zo wurin majalisa a wurin wannan kwamitin sai ya ce shi ba zai bayani ba saboda ya kai majalisa kotu. Kai majalisa kotu din ya kawo ɗan majalisa suka husata suka ce su dole sai su ɗauki mataki a kansa ba inda za ka yi ga yadda ake tantance al'amari ba gama ba kuma ka ɗauki majalisa ka kai ta kotu. Abin da ya kawo haka kenan.
To honorable
za a hukunta shi.
To honorable senator
ya je kotu.
Eh.
Ko ba haka ba.
Eh. Honorable senator don na kai majalisa kotu wannan sai su ce a sai a dauki mataki a kaina. Ban gamsu da abin da kuka yi ba na kai ku kotu. A tsarin demokradiya.
Abin da majalisa ta faɗa kenan. Tsakani da Allah in dai har ta san maganar demokradiya ne. Ai ba yau ne muke zantar da al'amari wasu su amince wasu suke ba.
Kuma Senator Sabi masana shari'a sun ce matakan da kuka dauka baki ɗaya daga kan Aliyu Ndume har zuwa yanzu sun saba wa tsari.
Ni yanzu dai akan wannan iya maganar da zan yi kenan akan wannan saboda maganar nan tana kotu.
Dr. Sabi menene a fahimtar ka laifin shugaban ƙasa na daukar kuɗi ya sayi jirage? Wani wacce doka shugaban Najeriya ya taka da ya ɗauki kuɗaɗe ya sai jirage kafin daga bisani ya gaya muku.
Eto, wannan ba zan so mu shiga cikin mene laihi mai ba laihi ba. Wannan al'amari shugaban ƙasa ya kawo wasiƙa. Muna cikin demokradiya ne. Idan ɗan adawa ya tashi ya ga cewa wannan laihi ne, tambayan shi ne ya zama laihi? Ai ra'ayinsa ya faɗa. A ƙarshe abinda majalisa za ta zantar shi ne zai nuna ko an yi laifi ko ba a yi laifi ba.
To
wannan al'amari ce wanda an gabatar da shi kuma mu ba mu hito da wani magana akan wannan ba illa tsokacin da wasu suka yi wanda yake kuma an ba da wannan magana ma kwamiti ta kawo ta tantance ta gaya mu ga yadda maganar nan take.
Dr. Sabi Abdullahi, shin kuna da lauyoyi da kuke tuntuɓa waɗanda suke wa majalisa aiki kafin ku ɗauki matsayi game da wani al'amari?
Ina son tabbatar maka cewa National Assembly watan ɓangare ce ta gwamnati kuma akwai Legal Department saboda doka muke zantarwa. Muna aiki ne bisa kan dokoki kuma duk abin da muke yi muna da lauyoyi ƙwararru wanda su ma sun gogu akan aikin lawyer. Amma ala kulli hali ina son jama'a su sani kowane lawyer akan kowane magana yana da irin nashi ra'ayi. wanda ta zama wajibi da zone ai aiki da ita shine abin da kotu ta faɗa.
Eh to abin da ake sa na maka wannan tambaya shine lauyoyi wasu abubuwan da kuke daukan wasu na gani inda lauyoyi in kuma kuna aiki da lauyoyin da bai ma kamata ce kun haka ba saboda misali abin da zan baka shine magana kan daukan kudi a sai jiragen nan lauyoyi da muka tuntuba wanda watakila ra'ayin su ne kamar da kace sun lura cewa in muddin ba a zartar da kasafin kudi ba daga wata 1 zuwa wata 6 shugaban kasa na da yanci ya kashe kudi da bai dara kasafin kudin ba raba sannan ya gaya wa majalisa
to ai yanzu ga maganar kin da nake gaya maka
eh
har yanzu ma ra'ayi ne mutane ke gabatarwa majalisa bata hito da ra'ayinta akan wannan ba
a amma da yake
ina son ka sani
eh
bayani ina zuwa mana bayanin da ke ciki ai akwai bukatan cewa mu ga wannan al'amarin ta shiga cikin kundin 2018 abun fada anan shine a jira mana a gani menene kundin 2018
takunsa Sabi Abdullahi kotu ta yanke hukuncin cewa ku biya Ali Ndume dukkan kudadensa lokacin da aka dakatar da shi kuma ta ce dakatar da shi da aka yi baya bisa ka'ida majalisa ta biya shi kudin sa ko kuma za ta dauka kara kan wannan ma
banda an sa kan wannan saboda ina jin ma yanzu haka kana magana ni ba na Abuja
shin kuma kuna la'akari da cewa idan kuka dakatar da dan majalisa kamar misali kai a matsayin ka in aka dakatar da kai an hana mutanen mazabarka wakilci a majalisa
ni dai ina son tabbatar maka da wani abu daya ni mai da'a ne ni mai biyayya ne ni mai hankali ne kuma mutane na abinda suka yi la'akari da shi kenan suka tura ni majalisa ba zan je majalisa in je ina wani fadan da bai da amfani ga mutane na ba abinda zan yi shine abinda suka aiko ni in zo in yi
ina fahimce ka tun kana nufin kai ba su da da'a ba su da biyayya shi yasa suka samu kansu a cikin wannan hali tambaya ta farko kenan in na fahimce ka biyu kuma shin me zaka ce wanda suke cewa kuna aiki tamkar kuna Koriya ta Arewa ne
eh to dama cewa demokradiyya mushi ciki kuma na faɗi ra'ayina wannan ya zama ra'ayina ni bazan tsaya ina tsokaci akan wani ba saboda haka ni ban dauka kuma mu majalisa ba mu bin ka'ida ba duk abin da zamu yi muna iya gurgudun wurin bin ka'ida
masu haro lokaci ya mana halin nasa muna da sauran tambayoyi da muke so mu yi wa sanata Sabi Abdullahi musamman batun Sufeto janar yan sandan Najeriya batun dakatar da kasafin kudin ma'aikatarsa da kuma sanata Dino Malai wannan sai ku bi mu bacin sa zuwa shirye-shiryenmu na gaba idan Allah ya yarda yanzu wa madadin Madina Dauda wacce ta taimaka ga wajen hada mu da Dr. Aliyu Sabi Abdullahi da Chubahiro Diodone da Solomon Abu su kuma waɗanda suka daidaita sautin shirin anan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya
to mun zo ga shirinmu na ƙarshe yanzu labarai amma wannan karan a takaice
to a takaice Afirka ta kudu ta janye jakadanta daga kasar Isra'ila jiya talata bayan da sojojin Isra'ila suka kashe 60 daga cikin Palestinawa wanda ke zanga zanga kan bude ofishin jakadancin Amurka a birnin Qudus jakadiyar Amurka a majalisar dinkin duniya Nikki Haley ta fadi jiya talata cewa kasar Isra'ila ta yi takatsantsan yayin da take mai da martani kan zanga zangar da Palestinawa ke yi Koriya ta Arewa ta soke muhimmiyar tattaunawar da ta shirye yi yau Laraba da Koriya ta Kudu. Yan majalisar dokokin kasar Rasha jiya talata da gagarumin rinjaye suka amince bayan karatu na farko da dokar kakaba takunkumin ramuwar gayya kan Amurka da wasu kasashen yammacin duniya saboda wasu takunkuman da Amurka ta kakaba ma wasu manyan kamfanonin Rasha da manyan 'yan kasuwar Rasha. China ta yi tayin daukar nauyin wata sabuwar tattaunawa tsakanin Pakistan da Afghanistan da ita kanta China zuwa ƙarshen wannan watan saboda ta ci gaba da kokarin da take yi a diplomasiyance na sasanta kasashen makwabtan juna.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin. Yanzu Amadu kuwa da kuwa nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmati Garba da ya taimaka mu gabatar da shirin da Chubahiro Diodone da ya bada umarni. Da injiniyan mu Jim ni Ladan Ibrahim ke cewa sai da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin.